Ashin Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsaran Litinin 10 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Niger ta fara wani aikin yi wa wasu mutanen kasar katin ECOWAS ko kuma Sidiyawo domin rage musu halhalu da suke huskanta wurin karkomon su a kasashe da ke makwabtaka da kasar su ta Niger. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwari kuma zai shigo da shirin da rashin tayi, akwai kuma sharhin jaridun Najeriya, sai kuma sakonni da ka aiko mana ta wayan tarho, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Lahadi karan harbe-harben bindiga ya tunzura mutane akan titunan da ke tsakiyar babban birnin Haiti, Port-au-Prince, inda aka ba da rahoton mutuwar kallon mutum guda lokacin da dubban mutane ke zanga-zanga kan hanci da rashawa a gwamnatin kasar. Masu fafutuka na kungiyar Petro Challenger da magoya bayan su suna buƙatar shugaban ƙasa Jovenel Moïse yayi murabus kan zarge-zargen da wato zargin damfara da alamun bazaranci da kuɗaɗen gwamnati, kuma sun sha alwashin ba za su bar kan tituna ba har sai buƙatar su ta biya. Mu ƴan kungiyar Petro Challenger ba mu ba ƴan siyasa, suna amfani da mu ne domin biyan buƙatun kansu, a cewar wani ɗan zanga-zanga lokacin da yake magana da muryar Amurka. A karan farko masu zanga-zangar dai sun kai har kusan tazarin mita 50 da gidan shugaban ƙasa da yake cikin babban birnin tun lokacin da aka fara gudanar da zanga-zangar kin amincewa da cin hanci da rashawa. Sai dai 'yan sanda sun taka musu birki daga ƙara kusantar gidan shugaban, haka kuma ƙara yawan 'yan sandan a ƙofar gidan. Jiya Ladi dubban ɗaruruwan 'yan Hong Kong sun yi maci don nuna ƙin jininsu da wani ƙuduri da aka samar da zai bayar da damar ɗaukan mutanen da ake zargi su aikata laifi zuwa ƙasar China domin su fuskanci shari'a a wata babbar zanga-zangar da ba a yi irinta ba a wannan shekarar. Masu zanga-zangar ɗauke da kwalaye masu nuna Allah wadai da ƙudurin dokar wanda zai canza dokar aikata laifi a yankin. Wasu masu zanga-zangar kuma na ɗauke da kwalaye da ke neman shugaba Carrie Lam yayi murabus, wanda shi ne ya samar da ƙudurin, duk da cewa ƙudurin ya sha suka daga ƙungiyoyi masu yawa a Hong Kong. Masu sukar ƙudurin da yana cewa tsarin dokar ƙasar China ba zai tabbatar da adalci ga mutanen ba, kamar yadda za su iya samu ƙarƙashin dokar cin gashin kai a yankin Hong Kong. Daga hantsi har zuwa faduwar rana, ruruwan masu zanga-zangar sun yi ta kwarara a kan titunan Hong Kong zuwa kofar majalisar yankin, inda a can ne ake ci gaba da tafka muhawara a kan ƙudurin dokar. Ƙungiyar masu kare haƙƙin bil'adama ta Civil Human Rights Front, wadda ta shirya zanga-zangar, ta yi kiyasin cewa masu zanga-zanga za su haura miliyan guda, yayin da 'yan sandan Hong Kong suke cewa yawan masu zanga-zangar a kan titunan ba za su wuce 20,000 wato 240 ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A can kuma Sudan, 'yan sanda ne suka harba barkonan tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar yi wa gwamnati bore a babban birnin Khartoum don neman mulkin farar hula a ƙasar. Ƙungiyar ƙwararrun ma'aikata da aka fi sani da SPA, wadda take jagorantar zanga-zangar, ta yi sanadin sojoji sun karɓi mulki daga shugaban ƙasa Omar al-Bashir. Ta ce za a ci gaba da yi wa gwamnati bore har sai majalisar mulki ta sojoji ta miƙa mulki ga farar hula. Masu zanga-zanga aƙalla huɗu ne suka rasa rayukansu a jiya Lahadi. Masu zanga-zanga sun kakkafa shingaye akan tituna da itatuwa da tayoyin mota da kuma duwatsu a arewacin gundumar Bahari da ke babban birnin ƙasar. An rufe kasuwanni da shaguna a sauran wasu garuruwa da birane a faɗin ƙasar. Masu suka da kuma ƙungiyoyin masu zanga-zanga sun nemi duk ma'aikata su yi zamansu a gida, bayan da jami'an tsaro suka afkawa sansanin masu zanga-zangar ranar Litinin da ta gabata. Tun wancan lokacin mutum aƙalla 113 ne aka kashe, a cewar likitocin da ke tare da masu zanga-zangar. Sai dai ma'aikatar lafiya ta Sudan ta sanar da cewa mutum 61 ne kaɗai aka kashe. Sakataren Baitul Malin Amurka ko in ce ma'aikatar kudin Amurka Steven Mnuchin ya faɗi jiya Lahadi cewa shugaban ƙasa Donald Trump zai kasance cikin matukar farin cikin ƙara wasu kayayyaki da ƙasar China ke shigarwa Amurka haraji idan har ba a cimma yarjejeniya tsakanin shugaban da shugaban China Xi Jinping. An shirya cewa shugabannin biyu za su gana a ƙarshen watan nan a gefen taron manyan ƙasashe 20 wato mafi girman tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a ƙasar Japan. Trump ya riga ya saka wa kayan China na kimanin dala biliyan 200 haraji, amma yanzu yana tunanin ƙara saka wa ƙarin kayayyakin da suka kai dala biliyan 325 a wani harajin, wanda hakan zai hada da duk wasu kayayyaki da China take shigarwa Amurka. Kasashen biyu da suka fi girman tattalin arziki a duniya sun kwashe watanni suna fafatawa kan yarjejeniyar cikayya, amma ba su kai ga cimma nasara ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ganin irin matsaloli da matafiya daga jamhuriyar Niger ke huskanta a duk lokaci da suke ketarawa zuwa kasashen ECOWAS, hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar da haɗin gwiwar wata ƙungiyar ƙasar Jamus mai taimakawa ainihin ƙasashe masu tasowa sun fara wani aikin ba da katin ECOWAS ko kuma CEDEAO domin rage wahalhalu da kuma rage cin hanci da rashawa akan iyakokin ƙasashen da ke ECOWAS. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Hukumar nan mai yaki da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Niger Halsiya da kungiyar nan mai tallafawa kasashe masu tasowa ta kasar Jamus JEZ na can a garin birnin kwannin jamhuriyar Niger suna yiwa jama'a takardun shige da fice na kasashen ECOWAS ko CEDEAO. Malam Isu Abdullahi shine jagoran wannan aikin da ke wakana a cikin ma'aikatar magajin garin birnin kwanni.
Dalilin da yasa mun kasa ana ma mutane wannan tarni na CEDEAO saboda muna bisa iyaka kwarai in ka dibe kwanni da illela sayanci a febre kata a 10 kilometer tsakanin mu, ko mutane suna yawan zirga-zirga bisa iyaka kasawa da ba taku ba, kenan ilfo ke mutane a ce su yi takardu na ka'ida waɗanda za su yi musu permeter suna balaguro. Kungiya babban kungiyar da ta samo muna wannan tallafi ita ce ake ce ma Halsiya, babban kungiya waccan ta koli mai yaki da cin hanci da rashawa tare da wata proje da ake ce ma JEZ su ne sun taimaka ma al'umma da suke bisa iyaka su samu wannan karne de voyage. Kyauta ne ake shi, ba a amsa ko dala da kowa, mutum 750 da za a yi ma.
Mutane da dama ne ke kokawa game da irin yanda suke fuskantar tarnaki da ma musgunawa akan iyakokin kasashen CEDEAO ko ECOWAS a lokacin da suke balaguro, inda sai ta kai waɗansu ba da nagoro kamin a bar su su ci gaba da tafiye-tafiyensu. Wannan ko duk da yarjejeniyar da kasashe na CEDEAO suka rattaba domin sakin sarari ga jama'a su riƙa kai suna kawowa cikin kwanciyar hankali da walwala su da dukiyoyinsu a cikin kasashen na ECOWAS ko CEDEAO. Ya jama'a suka ji da wannan takardun da suke samu na kai da komowa ba tare da fuskantar tsangwama ba daga kowane ma'aikaci? Ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikinsu.
Ibrahim Sa'adu Sumaila, ga dukkan godiya da Allah alhamdulillahi da wannan rana ta zo mana ta harkar CEDEAO din nan. Gaskiya mu tana da muhimmanci gare mu sosai saboda mu muna harka ta shiga da ita, kinan za ta taimaka mana da duk inda ka tafi ba sai ka kashe wasu kuɗaɗe ba in kana da ita, kuma duk ɗan ƙasa yana da kyau mai ta shi ta shi dawo shi ta in son samu ne. Muna cikin muhawara mu yi ta kuma sai ga sauki ya zo kaga kuma alhamdulillah.
Sunana Ali Musa Sulai, ni da abin da yasa na zo neman wannan katin shine sanadiyar gaskiya ina fita kasashe makwabta su Nigeria, su Cote d'Ivoire, Lomé ko Tunubu ina tayya. Shi kuma wannan katin gaskiya sai in ce kamar lese fase na gare mu, saboda in kana da shi in ka zo bisa kan iyaka gaskiya baka da matsala da maikanta, amma rashin shi kuma gaskiya ba karamin kalubale yake kawo mana ba. To yanzu alal misali kun ga in baka da shi in ka tayi wurin iko sai ai ta walakantar da ka kai wane ne sai a dibi sai ka bada wani cin hanci ka dauki dukiya ka bada a ga ya maka bakan magana kuma aljinka bai huta ba.
Fati Ibrahim kwani jamboriyar Niger, unhanin mu saboda duk inda zamu hita CEDEAO ko ina mu kasa makwabta muna iya zuwa da CEDEAO mu ba mu da matsala.
sunana Idris Chemago Tite kacin mu kai ayuna ita mun sha wahala fasko wannan sufar
sunana dai Sama'ila Muhammad game da wannan abu gaskiya mun ji dadi kuma taimako da wanda muna jiyan shi da kuma ya zaka dan kaga wannan kije sa mu yi yawo cikin kasasan sai dai yawo ba tare da tsangama ba kuma da an tambaye mu kurla ba
Usman muna shan wahala ga hanya sai mu bi hanya sosai lafiya lau insha Allah mun ji dadi wannan abin dama muna jiran ya zo gare mu wannan falala
mutane 750 ne anan birnin Kwanni da kauyuka za su ci muriyar wannan aikin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kuma da Allah a gaida Haruna Mamman Bako to sai dai kafin mu ci gaba ga wannan waka a shakata da ita Allah a gaida Abu Tangata da fatan shakata da wannan wakar sai dai waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 3 ne da minti 13 na dare ga kuma shirin da rashin tai
amma ba bi sa shashan ce ba kana ba bi sa sakar ce ba kudi a fashe da hanya
Assalamu alaikum alaikum. Shirin da yau zai maida hankali ne akan batun samar da takardun kuɗi na bai daya a yankin nahiyar Afirka ta Yamma. Kuma za mu ci abin da ƴan kasuwa da masu masana'antu a Najeriya ke faɗi game da wannan lamari. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari.
Ko ne Alhaji sanin waka inna waka gaggawa na sami kuɗi mai fari na tsara har sun kauri ba a shararu ba fakar ci sai in kashe
Cin kimanin shekaru 20 da suka gabata ne aka bujiro da batun samar da takardun kuɗi na bai daya a yankin nahiyar Afirka ta Yamma kwatankwacin takardun kuɗi na euro da ake amfani da su a ƙasashe 27 mambobi a ƙungiyar tarayyar Turai wato EU ƙungiyar kula da cinikayya da harkokin kasuwanci a ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ita ce ta dauki gabarin fito da wannan takardun kuɗaɗe na bai daya bisa sahalewar shugabannin kasashen yankin su 16 Sauƙaƙa hada-hadar kasuwanci da cinikayya tsakanin ƙasashen na daga cikin makasudu da kuma manufar wannan yunkuri na ƙirƙiro da takardun kuɗi na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta Yamma. Yanzu haka dai ana buƙatar kowace ƙasa memba a ƙungiyar ta ECOWAS ta cika sharɗan da aka gindaya kana daga bisani a fara amfani da takardun kuɗin na bai ɗaya wani lokaci a baɗi idan Allah ya kai mu. Kamar yadda shugabannin gwamnatocin wannan nahiya ta Afirka ta Yamma suka amince a wani taro a birnin Accra na ƙasar Ghana cikin watan Maris da ya gabata. A hannu guda kuma 'yan kasuwa da masu masana'antu a wannan yanki na tofa albarkacin bakinsu game da wannan yunkuri. Alhaji Sani Husseini shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya reshen jihar Kano a Najeriya.
Kakalin Najeriya za ka ga mun yi makutaka da ƙasashe wanda suke wanda Faransa ita ce ta mulke su, saboda haka za ka tar wanda suke amfani da shi bai ma shafi dala ko sterling funds ba, yawanci suna amfani da sefari. So a zahirin gaskiya yawancin kamfanin kanmu da muke nan da muke ma'ana su muna samun matsala da yawa wajen ta'amalin su ta ɓangaren kuɗi, saboda wajen canjin nan da yawa akan zalunci mutanenmu da yawa, tare suna asara kuɗaɗensu da yawa tare canjin kuɗi. So a zahiri in dai har za a iya samun wani yanayin kuɗi wanda kowa da Najeriya da Niger da Kotonu, that is Benin Republic, za su iya yin amfani da shi kai tsaye, ni a mahangata zai taimaka wa masana'antu ko kasuwanci matuƙa gaya.
Duk da cewa an daɗe ana ta wannan yunkuri, wato yaya za a yi da sauran kuɗaɗe da ake da su na ƙasashe daban-daban kowace ƙasa, misali Najeriya tana amfani da naira, wasu na ganin kamar zai watakila ya shafar kima da darajar naira a Najeriya misali.
To gaskiya ba lallai ne ya zama haka ba. In ka duba ƙasashen Turai, ai suna amfani da euro, sannan euro din bayan euro din su ma kuma sauran ƙasashe da suke cikin euro din su ma kowane akwai nasa currency din da yake kuɗaɗen da yake amfani da shi. An kuma suna harkokin su darajar ita euro daban, darajar wancan kuɗi shi ma daban, bana san zai iya zama sai dai ka san mutum bai san yanayin abu ba, dole duk abu da kace maka sabo ne akwai tsoro a cikin sa. Sai dai kawai yake munan Afirka ce muna da wannan yanayi namu na rashin wayewa, bai za a iya samun matsala, amma da Turawa da suke nasu kaga ba wani matsala har yanzu. Ni dai a tawa mahangar mu zai taimaka mana, because a yanzu dai yawa daga cikin mu muna ta'ammali da wannan jihohi, musamman aka ce maka jihar Niger, asalin Nijar aka tambaye ka aka baka Benin Republic, muna duk yawancin yan kasuwanmu da suke nan musamman a nan arewa kai Najeriya ma gaba daya, wannan kasuwa sun zagaye kuma ba wai suna amfani da dala bane ko kuma pan, suna amfani da sefa ne wanda kuma babu ta'amali da shi. Saboda haka duk lokacin da aka ce maka wannan kuɗi yanayi nasu na sefa ya kare, to gaba ɗaya sai ya gama mutum ya ɗebi kuɗin sa bai shigo ya sayar da shi nan, ya juya ya tafi, sai ga ya ɗebi kuɗi, sai ɗebi kuɗinsa ya shigo da kuɗin fa zai sayya, amma ana ci masa a ta kare da naira ɗaya ko naira biyu ko naira biyar, sai ɗebi kuɗinsa ya koma. To kaga wannan waye asara, mu kai asara dan mu yanzu da yawa wasu ta'amal da muke da su a zaka tarar cewar dole saboda rashin yanayin kuɗi bai ɗaya zaka tarar in sa ake kaman hannu da kuɗi hannu da hannu, wanda lokacin zainayin zamanin ya riga ya wuce na irin wannan kasuwancin. Akwai haɗarurwa da yawa tattare da irin wannan abu, za ka iya ba da kuɗin kama ya salwanta shi, amma akwai tsari wanda za ka iya biya, ka je banki ka biya kuɗinka da sauran, za ka tarar wannan sai ya fi zama alfanu ga su can ƙasar da kuma mu kanmu gaba ɗaya, za ka komai kuma sannan akwai rekod na duk abin da aka yi.
To gashi yanzu an saka kaman lokaci da ake salon za a fara amfani da wannan kuɗi na bai ɗaya idan an yi shi, su shugabannin Afirka da suka yi taro Afirka ta Yamma da suka yi taro a ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS da suka yi taro a cikin watan Maris a birnin Accra na Ghana sun saka baɗi kenan shekara ta 2020. Iya wannan kira misali tunda kake da shi ga su shugabannin Afirka din wannan nahiya.
Su shugabanni na kasashen Afirka tsaya su kyau abin kallon fahimta sosai, tsaya masa kallon basira, na tabbata aka ce an samu kuɗi bai ɗayan nan zai samu gaba da mulki su gaba ɗaya, za mu samu ci gaba. Duk wanda suke zuwa a ce kuɗi ya kare, kuɗi ya tashi, kuɗi ya kare, duk wannan abin babu shi, tunda kuɗi ne yanayin bai ɗaya. Daga nan Najeriya za ka ɗauki kuɗi ka tura Nijar, tunda duk kudi ɗaya ne ka tura Burkina Faso ka duk saka tara abun ya zo da sauki.
Shugaban rashin jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya kenan Alhaji Sani Hussaini. Shima Alhaji Umar Labaran Danga guda cikin masu kamfanonin shirya tafiye-tafiye zuwa kasashen ƙetare ya ce samar da takardun kuɗin na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta yamma na da alfanu ga harkokinsu na kasuwanci.
Inda har da gaske an samar da wannan takarda ta bai ɗaya zai amfani da mu sosai da al'umma ma musamman abokanan hurɗoɗinmu da suke Ghana da Kwatano da su Niger da sauransu. Wanda lokacin muna mu'amala amma idan ka buga kuɗin sai ka ga cewa kuɗin ya yi tsada. Musamman idan ka ɗau 'yan Nijar mafi yawancin bizojinsu a Najeriya suke yi. To su sun gwammace su zo Najeriya su yi biza saboda in sun buga kuɗinsu bizar a Najeriya za ta fi sauƙi. To kaga idan aka samu alaƙa bai ɗaya ina ganin musamman dai a ganin mu ba ƙasar da za ta fi moruwa da waɗannan abubuwan illa Najeriya saboda a Najeriya ne aka fi tafiye-tafiye kuma a Najeriya ne jiragen masu kafiyawa.
Kuna ganin kenan watakila zai hutasar da ku daga can musayar kuɗi na canji kenan wannan tsarin an kawo da shi na takardar bai ɗaya?
Zai iya kawo sauƙi sosai. Misali yanzu wani zai zo ya ce maka yana so ya tafi Kwatano to amma ta yaya zai tafi da kuɗi? Ka san da yanda transaction ɗin kuɗi yake tsakanin Najeriya da makota ba yanda za a yi ka ɗebi kuɗi. Na ɗaya, na biyu kuma mutane suna tsoron mu'amala da account musamman su tura saboda za a iya tuhumarsu da wasu abu. Mafi yawanci ana yin abin ne kamar in ce a gargajiyance a tafi da kuɗi a hannu ga haɗari ga sauransu. To ina ganin aka wannan musamman mutanenmu da suke shiga Kwatano ka ga transfer kawai za su yi ko kana da Kano za ka iya transfer kuɗinka ka je can kai cinikinka da sauransu. Ina ganin wannan zai yiwu Allah ya yarda.
To amma wasu kuma suna ganin kamar wannan takarda ta bai ɗaya da ake ta magana za ta iya shafar kuɗaɗen da ake amfani da su a ƙasashe daban-daban.
Ina gani ba za ta shafa ba, ya dai ta ƙara alaƙoƙi musamman idan ya zama cewa duk ƙasar da ake da kuɗi bai ɗaya kuma za a yi kasuwanci bai ɗaya. Ina ganin zai ƙara alaƙoƙi kuma da bunƙasa tattalin arzikin ƙasashenmu gaba ɗaya na Afirka.
To idan haka ne me yasa kake ganin ya sababa su shugabannin Afirka musamman ƙarƙashin ita wannan ƙungiya ta kula da cinikayya a Afirka ta yamma ECOWAS wato suke kamar jan ƙafa wajen aiwatar da wannan tsari na kuɗin bai ɗaya a Afirka ta yamma?
Wallahi in ka dubi shugabanninmu na Afirka mafi yawancinsu ba wai ci gaban Afirka ba ne a gabansu, ci gaban kayukansu ne da iyalansu. Amma Afirka muna da ɗimbin arziki wanda da shugabanni za su tsaya a ce an yi shi kamar yadda muke zuwa ƙasashe muke gani suke yi. Waɗanda ba su kai mu abubuwa ba za ka ga cewa Afirka mun samu tattalin arziki, mutane sun samu abubuwan masu yawa. To amma shugabannin Afirka ba waɗannan ba ne a gabansu, kawai son mulki ne da son tara abin duniya.
Sun yi taro a Ghana a kaman cikin watan Maris kuma sun ce shekara ta 2020 wato baɗi kenan ana sa rai za a wato ɗabbaka wannan takardar bai ɗaya ta nahiyar Afirka ta yamma. Yaya kake ganin wannan wato lafazi nasu, ya kake ganin yiwuwarsa la'akari da cewa an daɗe ana ta bayanin nan a baya?
To muna fatan Allah ya sa, amma mafi yawancin shugabannin Afirka in suka yi taro-taro ne na shan shayi da muhawara amma ba na aiwatarwa ba mafi yawancinsu. Amma muna fatan wannan Allah ya sa da gaske za su yi mana waɗannan abubuwan kuma Allah ya sa 'yan Afirka ba amfana da abubuwan da za su yi.
Alhaji Umar Labaran Danga kenan. Masu saurare ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alhaji Umar Labaran Danga da Alhaji Sani Hussaini, da kuma waɗanda suka taimaka wa shirin yayi nasara a sashin Hausa na muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yarar gizo. Jaridar dai a daya daga cikin manyan labaranta na cewa kwanaki 11 kenan bayan kaddamar da gwamnatin Muhammadu Buhari har yanzu bai nada ko da mutum guda a wani mukami na siyasa ba. A cewar jaridar Premium Times ta ce shugaban Muhammadu Buhari wanda ya sha rantsuwar fara aiki wa'adi na biyu a ranar 29 ga watan Mayu bai ce komai game da nadan sabbin mukamai na siyasa ba. Yan Najeriya in jaridar na tambaya anya ba za a maimaita abinda aka yi a can baya ba, inda shugaban ya shafe watanni 6 bai nada ko da minista ɗaya ba a gwamnatin nasa. Sai kuma jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa yan majalisar dokokin jihar Kaduna sun amince da wani kuduri da ke bada umarni ga fasoci da kuma limamai domin gudanar da wa'azi a jihar Kaduna. Jaridar ta bayyana cewa ana yan sa'o'i kafin rusa majalisar dokokin jihar ta Kaduna. Yan majalisar sun amince da wani kuduri da gwamnatin jihar ta gabatar shekaru 3 da suka gabata da ke bukatar samun izini daga limamai da fastoci domin gudanar da wa'azi. Shi da wannan doka aka bayar da jaridar ta yi bayani ya samu hamayya daga al'ummomin jihar ta Kaduna, musamman ma dai bangaren musulmai da kuma kiristoci. Shi da wannan doka ya bukaci a tarar da wani kwamiti a kananan hukumomi 23 na jihar da ya kunshi bangarorin addinai daban-daban don su dinga amincewa da duk wani wa'azi da za a gabatar a karamar hukumar. Sai kuma jaridar Guardian, jaridar kuma da ce yanzu haka dai babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta bayyana cewa ta rufe asusun ajiya na mutanen da take kyautata da son cewa ɗan su mogane. A cewar gwamnan babban bankin na Najeriya Godwin Emefiele, ɗaukar matakin ya biyo bayan bincike da aka dade ana yi ne akan irin waɗannan masu ajiya a bankuna daban-daban na ƙasar, wanda kuma ake musu kallon ɗan zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa. A cewar Emefiele, nan gaba kaɗan bankin za ta fito da sunayen kamfanoni da kuma mutanen da ake zargi da aikata almundahana da zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa. Sai kuma jaridar Leadership, jaridar da ta ce yanzu haka ana ƙasa da sa'o'i 48 kafin kaddamar da majalisar zango na tara. Akalla 'yan majalisar da ce zai 62 ne suka amince da aniyarsu ta zaben Senator Ahmed Lawal ya zama shugabansu a majalisar da ta je zango na tara. A cewar Senator Barau Jibrin da ke shugabantar yakin neman zaben Ahmed Lawal, akwai 'yan majalisun jam'iyyar APC da 60. Sai dai kuma mai hamayya da Ahmed Lawal wajen neman wannan shugabanci, Senator Aliyu Ndume, ya bayyana cewa hakan ba zai barazana shi ba, kuma har yanzu yana nan akan bakansa na neman wannan mukami. A bangaren majalisar wakilai ma yanzu haka dai ɗan majalisa Bajamiya Mila daga jihar Lagos da Amir Wase daga jihar Plateau su ne kan gaba wajen masu neman wannan mukami, inda suka bayyana cewa suna da magoya baya 223. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar abin nan waya.
Salamu alaikum, murya Amurka. Gana abin da abin da ganin gaskiya muna kira ga Muhammadu Buhari, sauran jami'an tsaron Najeriya da sauran gwamnonin arewacin Najeriya da sarakuna. Matsalar tsaro Najeriya, musamman arewacin Najeriya, ta kai inda ta kawo jiya an kai hari Sokoto, an kashe sama ga mutum 20 da wani abu. Don har a ce an kai hari, don har babu zaman lahiya. Sokoto babu zaman lahiya, Maiduguri da Yobe da Adamawa babu zaman lahiya. Ya kamata yau shugaban ƙasar Najeriya hankalta. Matsalar tsaro ita ta kai matsalar kokaka. Bai yiwuwa a ce talakan da abu gona yana shuka yana da ɗan abin da ya ce a ce gwamnati ba ta iya kare ita, kare zuciya ce, ta kare rayuwa ce. Saboda haka gwamnonin arewacin Najeriya su tsaya tsaye su haɗa kansu, sarakunan Najeriya su tsaya tsaye su haɗa kansu, manyan Najeriya su tsaya tsaye su haɗa kansu, musamman arewacin Najeriya. Matsalar tsaro babban matsala ta idan abu ya shigo ta kusa ina sai ka bi saboda haka a dauki mataki gaugawa abin da ya faru to kusa yayi muni jiya mutum sama ga 20 an kace su gaban za assalamu alaikum
to ba dalla wato iya abin da zamu iya kawo muku kenan dan haka sai abuna aikin gafara amma da din kowa da kowa baba ya koma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku assalamu alaikum.